This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau Juma'a ta ukun karshe a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a wannan shiri, ga Zara da kanin labarai.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada wacce za ta jagoranci muryar Amurka a gwamnatinsa. Manyan jami'an gwamnatin shugaba Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan mako a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Syria. Babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce matakin da kungiyar Taliban ta dauka na haramta ɗalibai mata shiga aikin lafiya zai ƙara dakula al'amuran jin ƙai a Afghanistan.
Kanin labaran kenan. Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi a kowace jiha bisa dalilin cewa
akwai matsaloli da dama a wurare da kasar nan da yawa zaka ga cewa sai tafiya ta kilomita 30 50 100 baka ga jama'an tsaro ko kwa daya ba. Shi 'yan sandan jiha zai ba 'yan sandan dama su rike makamai irin su kake ko ta sabo.
To sai dai masu kula da lamura na cewa akwai abin dubawa.
Wannan jiha akasari za ta yi wani da zai ci zalin su abokan adawar su wanda su ba su suke da mutu ba wannan jiha sai cin kula musu kuma zai zamana babu walwalar da ya kamata a samu a wannan jiha.
Ina kuma da rahoto kan tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kai wa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa watanni uku da suka shige a jihar Borno. Sai kuma shirin manuniya da a yau zai tsaga gaskiya kan batun zaben kasar Ghana da kuma rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP a Najeriya. Kada ku bari a ba ku labari. Za mu kuma kawo muku nasihar Juma'a amma kafin nan ga Zara da halin da duniya ta wayi gari.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada Carrie Lake a matsayin wacce za ta jagoranci muryar Amurka. Trump ya ce Carrie za ta jagoranci kafar yaɗa labaran muryar Amurka da ake sauraro a duk duniya domin tabbatar da cewa an yaɗa muradin Amurka ciki har da na faɗin albarkacin baki yadda ya kamata. Carrie Lake tsohuwar mai gabatar da shirye-shirye ce a kafar yaɗa labarai a Arizona. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Carrie ta ce ta yi farin ciki matuƙa da naɗin da Trump ya yi mata akan jagorancin muryar Amurka da ke yaɗa labarai da harsuna 49. Ta ce muryar Amurka kafar yaɗa labarai ce mai muhimmancin gaske da aka ware domin yaɗa manufofin Amurka ta hanyar tattaunawa kai tsaye da al'ummomin duniya tare da ɗabbaƙa aƙidin demokradiyya da gaskiya ga mutane da yawansu ya kai miliyan 354 a duk faɗin duniya. Manyan jami'an gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan makon a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Syria bayan hamfarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Yayin da sojojin Isra'ila suka nausa ta Dungolan inda ta mamaye yankin da Majalisar Ɗinkin Duniya take sintiri inda Isra'ilan ta kai hare-hare da dama. A jiya ne mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu a Isra'ila inda Sullivan ya ɗabbaka tare da kare muradin Isra'ila mai ƙawance da Amurka.
What Israel saw was an immediate threat. The collapse of a structure that had been in place for a long time.
Yace abinda Isra'ila ta gani a matsayin barazana wato rushewar tsarin da ta kasance a cikin lokaci mai tsawo da kuma yiwuwar barazana kai tsaye iyakarta. Don haka ya zama dole ta yi duk mai yiwuwa don kare kanta daga duk wata barazana. Wannan shine abinda Amurka ta tsaya a kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matakin da Isra'ila ta ɗauka ya saba yarjejeniyar da ke tsakaninta da Siriya, wadda aka sanya hannu bayan yakin gabas ta tsakiya a shekarar 1973. A wani jawabi da yayi a Brussels, babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO yayi gargadin cewa shugaban Russia Vladimir Putin na kokarin shafe Ukraine daga taswira, kuma ya buƙaci kungiyar da ta karkatar da ayyukanta wajen kashe kudade don samar da tsaro. Mark Rutte yace Russia na shirye-shiryen yin yaki da Ukraine na dogon lokaci, kuma akwai yiwuwar Russia ta yi amfani da makamai a nahiyar. Shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatocin kasashen kungiyar da su ƙara kasafin kuɗin soji. A Russia, shugaban yankin Chechnya ya faɗa cewa wani hari da jirgin Ukraine mara matuki ya kai akan barkin 'yan sanda ya raunata akalla mutane hudu. Ramzan Kadyrov ya faɗa ta kafar Telegram cewa jirgin mara matuki ya lalata rufin ginin da tagogi tare da haddasa wata karamar gobara a Ukraine. Gwamnan yankin Kherson ya ce harin jirgin saman Russia marasa matuki ya raunata wani mutum a birnin.
To kada yi nisa, nan gaba kadan Zara za ta sake shigowa da karin labaran duniya, amma kafin mu kai ga haka bari mu bude taskar rahotannin da batun harkokin tsaro da ke ci gaba da ta'azzara a Najeriya. Da ya sa jiya majalisar tattalin arziki ta kasar da ta kunshi dukkan gwamnonin kasar ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi a kowace jiha, sai dai masu kula da lamura suna ganin ana iya siyasantar da wannan lamari, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Gwamnan jihar Kaduna ne Ubasani ya bayyana wa manema labaru bayan da majalisar koli ta tattalin arzikin Najeriya ta gama taron ta a fadin gwamnati da ke Abuja, inda yake cewa
dukkan jihohi guda 36 sun miƙa rahotonsu da aka ce kwaya rubuto domin akan maganar kirkiro 'yan sanda na jiha. Kusan duk jihohi 36 kowane jiha sun yi da cewa yin 'yan sanda na jihohi shi zai kawo ƙarshen wannan matsala da ake fama da shi na rashin tsaro. Sannan ka duba ƙasar nan gaba ɗaya, gwamnati ne Allah miliyan 230, kuma in ka duba duka sojojin da ke kasan mu a yau din haka ba su ci 250 ba. In ka duba kuma 'yan sanda na kasan nan gaba ɗaya, in ka duba ba su ci 370. To in ka hada sai ka ga cewa akwai matsaloli da dama, akwai wurare da a kasan nan da yawa za ka ga cewa sai kai tafiya na kilomita 30-50 baka ga jami'an tsaro ko kwa ɗaya ba. Kuma shi 'yan sandan jiha zai ba 'yan sandan dama su rike makamai irin su AK-47 yanzun kaje ka dubi 'yan sa kai ko kuma in ce 'yan vigilance service da muke da su a jihohi, doka ba ta ba su dama su rike manya-manya makamai ba, wato bindigogi. Kuma kaga 'yan ta'addar na yanzu daga su abu akwai matsala. To amma shi harkan 'yan sanda na jiha yana da abubuwa da dama. Na ɗaya, yawancin su za ka kashe 'yan wuri ne sun san yanayin wurinsu.
Wannan matsayi ko shakka babu zai kawo cece-kuce a cikin Najeriya, domin daman ana kalubalantar gwamnoni masu sha'awar fitowa da wannan tsari na 'yan sandan jihohi a daidai lokacin da kuma tsansu 'yan Najeriya suke bayan wannan tsari domin magance matsalolin tsaro da suka dabaibaye Najeriya, kuma ga alama suka fi karfin 'yan sanda ko sojoji na tarayya. Kamar zai da Malam Mamun Sale mai shari kan sa'anin tsaro yake bayyana mun a shirye da na yi da shi a Abuja bayan da gwamnonin suka fito daga taron nasu.
To gaskiya yana da babban alfanu da za a samu ta kirkiro 'yan sandan jihohi, wato shi ne na farko, musamman jihohin da ake fama da harkokin ta'addanci da rashin tsaro. Za a ba wato shi gwamnan wannan jiha ko kuma jihohin da za su samu damar sarrafa al'amuran tsaro ya zama ƙarƙashinsu. Umarni da na yi da hanawa zai zama su suke da iko bisa komai, su suke da wuga da nama, kuma ba za su jawo wani umarni daga Abuja ba ko hedkwatar 'yan sanda ta ƙasa. Duk abin da za a yi daga nan cikin jihar za a yi. Wannan zai bayi da tabbatar da tsaro, na farko yaƙar ta'addanci gaba da gaba, na biyu yaƙar laifuka da wasu jihohi suke fama da shi. Zai iya kauda duk waɗannan ababe da ake fama da shi a yanzu, wanda 'yan sandan tarayya sun kasa magance shi.
Amma kuma illolinsa fa?
To illolinsa na farko, gwamnan jiha akasari za ka gani wakilin zai ci zalin su abokan adawarsa, wanda su ba su suke da gwamnati ba wannan jiha, zai ci zugula musu, kuma zai zamana babu walwalar da ya kamata a samu a wannan jiha kamar yadda 'yan sandar tarayya suke gudanarwa. Don haka wannan shi ne babban illa. Mai yiwuwa wannan karfin da aka bashi sai 'yan sanda ƙarƙashin suke zai iya amfani da mulkin nan domin ya tabbatar da ya dakile duk wata adawa da abokan adawa za su musu na siyasa.
Mai shiri kan al'amuran tsaro kenan Malam Mamun Sale a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Dukkan waɗannan ƙudurorin da ya dole sai sun kai majalisar tarayyar Najeriya kamin a tabbatar da kowace wace irin kudirin doka za a iya fitarwa domin ta amince da wannan tsarin ko majalisar dokoki ta tarayyar Najeriya za ta amince da wannan kuduri idan ya zo gare ta lokaci ne kawai zai iya tabbatar da haka Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya
a kai da Malam Umar ga zara da ci gaban labaran duniya
Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an diplomasiya sun jaddada buƙatar yin haɗin gwiwa ta kud da kud tsakanin Amurka, Koriya ta Kudu da Japan kan yiwuwar tsige shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol. Jami'an sun ce Yoon wanda za a iya tsige shi daga mukaminsa a ƙarshen makon nan saboda kafa dokar soji da ta jefa ƙasar cikin rudani ya taka muhimmiyar rawa a ƙawancen da Washington ta kulla da yankin Asiya. Shugaban kwamitin kula da ayyukan soja na majalisar dattawan Senator Jack Reed a tattaunawarsa da muryar Amurka yace diplomasiyar Yoon ta ƙara Koriya ta Kudu ƙarfin gwiwa akan China da Russia da sauran barazanar da ke kunno kai a tekun Pacific. Ana sa ran matakin da kungiyar Taliban ta dauka na haramta dalibai mata shiga aikin lafiya zai kara dagula al'amuran jin kai a Afghanistan wanda babban sakatare janar na majalisar dinkin duniya yace shine na biyu mafi muni a duniya bayan rikicin Sudan. Tom Fletcher babban sakatare janar na majalisar dinkin duniya mai kula da harkokin jin kai da agajin gaggawa ya shaida taron kwamitin sulhun cewa matakin zai iya yin illa ga lafiyar mata da ƴan mata a Afghanistan. A farkon wannan watan ne hukumomin lafiya na Taliban suka umarci cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati da masu zaman kansu a fadin kasar da su dakatar da dalibai mata daga karatu. Lacha yace wannan shine bangare na karshe da ya rage wanda matan Afghanistan za su ci gaba da karatu mai zurfi biyo bayan haramcin karatun ƴaƴa mata hakan zai hana sama da unguwar zoma 36,000 da ma'aikatan jinya 2,800 shiga aikin lafiya nan da shekaru masu zuwa kuma adadin mace-macen mata masu juna biyu da jarirai na iya karuwa matuƙa. A baya kungiyar Taliban ta haramta karatun sakandare ga ƴaƴa mata tare da cire matan Afghanistan daga mafiya yawan wuraren aiki.
To a gaida Zara Fage da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Barnan Najeriya inda aka fuskanci mummunan ambaliyar ruwa kimanin watanni uku da suka shige da ya jefa ɗaruruwan iyalai cikin halin tsaka mai wuya. Ganin mulan lamarin yasa gwamnatin tarayya ta nan hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta bada tallafin naira biliyan 1 da kayayyakin abinci da magunguna ga waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwan ya shafa. Wakilinmu a jihar Borno Ibrahim na dauke da karin bayani.
Tallafin da an yi shi ne da nufin rabawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa watanni da suka gabata wanda ya hada da magunguna da kayayyakin abinci. Wasu waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwan ya shafa sun bayyana fatansu na samun tallafin da aka aiko daga gwamnatin tarayya.
Mun ji labarin wai gwamnati Najeriya ta bada tallafi mu ba mu samu kuma ba mu san ko zuwa gaba za a rabawa. E fatan mu dai Allah ya sa tallafin da aka ba ya isa zuwa gare mu.
Wannan ambaliyar da aka yi ba mu samu tallafi ba amma sun da yanzu an ce an ka tallafi muna roƙon Allah ya sa mu samu.
A jawabinsa gwamnan jihar Borno wanda ya samu wakilcin mataimakin sa Umar Usman Kadafur ya bayyana jin dadin sa.
On behalf of the government and people of Borno State.
A cikin jawabinsa ya ce agaji da gwamnatin tarayya ta yi abin ayaba ne da ma kwamiti karkashin jagorancin Alhaji Aliko Dangote da Dr. Olisa Ababako bisa kokari da suke wa jihar Borno a zantawa na da shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Borno Dr. Muhammad Barkindo ta wayar talho ya bayyana min yadda tallafin ya iso tare da mika shi ga kwamitin tantance waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa.
Tallafin ya zo mana ba zata da yawa da al'ummomi da hukumomi da yawa sun taimaka a wannan ibtila'in ambaliyar nan. Sai dai kuma ya zo mana cikin farin ciki da yake mutane suna cikin kuncin rayuwa ga rayuwar na yau da kullum ga kowannan rayuwar asaran nan da suka yi so gaskiya tallafin ya zo a lokacin da ya dace kuma shi professor Bagana Umar Zulu tun farko da aka yi wannan ittilai ya kafa komiti na mutane 41 wannan komiti din ya sassaka duk mutanen da ya dace akwai EFCC a ciki akwai ICPC a ciki akwai DSS a ciki akwai commissioner of police akwai sojoji akwai malaman akwai hukumar da ba sa su a ciki ba domin a samu ayi abun da ya dace da kuma ya ba mutane kwanciyar hankali da nasuwa idan akwai damuwar su bayyana damuwar su
eh tallafin kaman zuwa yaushe za a iya tantancewa a sashi karkashin komiti da al'umma za su amfana shi waɗanda lamarin ya shafa
ai tun nan da aka rantsar da komiti duk abun da yazo ko da kwayan abu daya ne tare ko za a bi ka komiti sai dai kawai duk wanda ya ansu wannan kayan kawai za a ba komiti already kawai kayan ma ya riga shiga hannun komiti
ambaliyar ruwan da ya auku a ranakun 10 ga watan Satumban wannan shekara ya daidaita mutane tare da kashe da dama da rusa gidaje Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri
to a gaida Malam Iro har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
manuniya
gaskiya babu wani zabe da ta dau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zabe
kalaman da yayi na cewa ya yadda da ya fadi zabe shi ya bari abubuwa su kai sauki
wasu ɗan Nigerian da ke Ghana kenan ke tabbatarwa da duniya cewa zaben shugaban kasar Ghana an tsibe tsabar tsantsar gaskiya ne shi yasa kaji didda jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben babu wani abu da ya faru game da rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a Nigeria kuwa alamu ne ke nuna cewa har yanzu dai akwai sauran daru
so ai mukamin ne har yanzu yana Abuja ga laye ga kudi ga kuma ainihin goyon bayan tunde ba akan aja su bukata da makarfi da ke
kowa yanzu kamar yanda ake fada jiki magai
daga lokacin da zaka kalli kanka ne kawai har abada ba za mu ci gaba ba
shi kuwa mataimakin shugaban majalisar jan tarayyar Najeriya sanata Jibril Barau na jihar Kanawa baje bayanin bayyana wa duniya yake cewa babu yadda za a yi suna ji suna gani su bari a yi wa al'umar su wuru-wuru
karatu da biyu ba shi kenan wai an gama a'a nan ne ma ake farawa tsarin majalisa ana neman hadin kan wanda ma ba naka ba in ka ba abu da zage-zage da cin mutunci wanda naka dan zai kira dan ya taimaka masa abu zai zo ba
wannan ba so mun taumuka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan fayyacewa masu sauraro gaskiya kuru-kuru shiri na 200 babu guda daya a cikin jerin shirin manuniyan da duk juma'a yakan zo muku da manyan labaru labarun kuma amma ne yadda jam'iyyar adawa ta lashe zaben shugaban kasa a Ghana ne yasa ɗan Najeriya da ke Ghana gaya wa duniya gaskiya kowa yayi kokari tukuru
mai magana Dr. Sharif Muhammad Gani ne president dan Arewa community kuma garkuwan bari barin Ghana mun ga zabubbuka daban-daban tun daga 92 gaskiya babu wani zabe da ta dau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zabe
sunana Alhaji Mustafa Raji Ojega shugaban masu kawo kayan abinci an yi zabe lafiya an kare lafiya dan gane ma da in ka je zaka ga mutun ya je zabe minti 5 ya kada buran shi ya dawo mataimakin shugaban kasa shi ma dan takara kalaman da yayi na cewa ya yadda da ya fadi zabe shi ya bari abubuwa su kai sauki
ni ce ajiya ture Maryam Taularuwa zaben da aka yi mai munna mai farin ciki tunda Allah ya san ai zabe lafiya an kare lafiya kuma shi John Dramani Muhammad alƙawalin da ya dauka Allah ka baci iko ni
sunana Alhaji Murtala mai billi gaskiya ne ma mutanen Ghana farin ciki mu ƴan Najeriya da mun kaga wannan zabe cikin Ghana da mu dauki darasi mutane a ba su abin da suke so mu ma talakawa mu gyara halayen mu mu zo muna zabe mai tsafta irin wannan
daga Abuja kuwa wakilinmu ne ya tattara bayanai akan irin dambarwar cikin jam'iyyar PDP da ke fama da rikicin cikin gida akan wasu manyan kujeru
ana zargin tsohon gwamnatin Rivers Nelson Wike na daga waɗanda suka hana ruwa gudu na samun sauyin shugabanci a jam'iyyar
saboda tamkar yin amshin shatansa ke jagoranci da irin wannan korafin yasa daya daga yan committee amintattu na jam'iyyar ambassador Aminu Wali yace za su dau matakan da suka zama wajibi
mun amince cewa za a karfafa committee ta ladaftarwa wanda dama akwai shi ba za ta yiwu a ce mu kauda kai daga waɗanda suka zalunci jam'iyya ba dan idan har muna son mu tafi a hade to tilas ne mu fuskanci abubuwan da suka faru a baya ko mai kokarin da za a zauna a daidaita abubuwa yadda ya kamata waɗanda suka da laifi ba su laifin su wanda yake na kora ne a kore shi wanda za a yafe masa a yafe
bukatar ita ce ta samun sabon shugaban jam'iyyar da zai karbi ragama daga damagun dan kammala wa'adin iyalce ayu da aka dakatar ko hukuncin kotu ya tsayar da aikin sa kwamitin gudanarwar ya yi ta dage irin wannan zama na majalisar koli da hakan ke kawatar naki ga tasirin jam'iyyar duk da haka matsayar mukaddamin shugaban jam'iyyar Umar Iliya Damagun na nuna shawakan duk wata matsala kuma hakan ba zai hana jam'iyyar farfadowa da ma tasiri a babban zabe ba
mun samu jarrabawa ba wai al'ummar Najeriya gaba daya ba suka PDP a'a a cikin PDP kanta akwai wanda suka yi fishi suka kimara mata ba shi yasa muka samu wannan koma baya to amma alhamdulillah kowa yanzu yayi la'akari kuma kamar yanda ake fada jiki magai
ko bayan wannan rahoto na Nasu Armaili Kaya ma wakil majalar Kanawa ya jiyo ta bakin tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami dan dake cewa za su duk mai yuwa danganin jam'iyyar ta PDP ta gyaru
muna gyare-gyare za su gyaru mun ga mu zo ku ce za PDP to muna zuwa
gyare-gyare nan na kun dade kuna yi yaushe za a gama
su ima cewa za mu iya to sai muke yi muna ce shi su kuma da su muke yi in Allah da za mu amince fata
kamar dazuka ce ana boye-boye a harkar gwamnati kamar kuma kuna boye-boyen abin da yake tsakanin
gwamnati ta kwada kowace so daga babu na boye-boye PDP ce din PDP ce na ruwanka dan Bosa America na ruwanka
an ci akwai waɗansu a cikin PDP nan kusoshi da kamar sun so ne mata ido kuma kuna nema ma ku rasa yadda za ku yi da su
to so ai suka ce su ai na son san su
kamar ku ce
kamar wani ko ba a magana wuce ana magana shirya makamin da ku ta bashi a cikin ikon Allah ya samu ya san me ainihin hakkin wannan makamin a inda ku je wai sai magana Najeriya ya isa so ai makamin ne har yana Abuja ga filaye ga kuɗi ga kuma ainihin goyon bayan tunde ba akan aja su bukata da ma'aikata PDP to tunde ba aiki AFC aiki ya saman ainihin wato tarnaki hana motsi ya ma da shi amma bari sai ka dan zai kuma tarihi
game da kudurin dokar harajin Najeriya kuwa mataimakin shugaban majalisar da jan tare Najeriya sanata Jibrin Ibrahim Barau ne ke cewa wasu ne kawai ke ta kokarin ganin wata wuta ta ruru
ai karatu na biyu da ake kawai dai kowa mai son ya magana mai gano ba sai magana ba zai magana ba saboda ai tsarin dokar haraji sai da wato mutum wanda yake da ilimin haraji to shine yanzu aka tura domin su zo su duba su fiɗa komai da komai in karatu na biyu ba shikenan wai an gama a'a nan ne ma ake ke farawa kuma an bada dama ne talakawa kowaye matasa malamai kowa ya dau littafin su da duk wani abu wanda ya san ya tsokacin sa da korafin sa sai je kai akan wannan tsari ai ba wanda zai zo ya yi abinda zai cutar da mutanen sa ai ba wanda zai wannan yanzu abinda ake ciki sai ma an san ma me yake menene ma a cikin dokar dai wa mutane ba sani ba yanzu ne committee zai duba ya tabbatar ga abin da ake ci gashi kuma ya sanar sannan kuma kan lokacin an riga an ƙara karanta an san me yake ciki amma wasu sun zo ka san abubuwa sun lalace yanzu akwai wanda dama su aikin su su yi mutane sharri an ajiye su a ci mutuncin mutane da sauransu musulmi ba san shi da ƙage da mutum ƙarya ba da ci mutuncin mutum ba tare da bin tsarin yanda ma abin yake an san yanda abin yake ba tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda ma ba naka ba in ka ba abu da zage-zage da ci mutunci wanda naka ɗan zai kira dan ya taimaka masa ai ba zai zo ba
sai dai kuma Hajiya Najat Muhammad ta jihar Kano wanda ta jagoranci jerin shugabannin wata sabuwar kungiya mai suna Tauraruwar Arewa ta ce Arewar ce ke kashe kanta da kanta ta hanyar yakin sunkuru
Tauraron Arewa da man tauraro wanda Allah ne ya aje shi a sama ana kiran sa the Northern Star na farko shin rigingimin nan da muka dinka yi muna karkashe juna su waye suke cin ribar abun idan ba a raba kanku ba ba za a sace ma'adanan ku ba idan ba a raba kanku ba ba za ku gane cutar da gwamna ko shugaban kasa ko sanata yake muku ba amma su fa can in suka zo sace muku dukiyar ku kansu a hada yake ba ku taba jin an taba dan shugaban kasa ba ko dan sanata ba sai ku ƴaƴan talakawa kun zama ku ne makamashi da ake tsora tukunya amma ba da ku ake cin abincin da aka dafa akan ku ba.
Mun daina yadda.
Daga lokacin da abadan zaka kalli kanka ne kawai a matsayin a wannan na ne wannan ba na bane har abada ba za mu ci gaba ba. Me isa aka hana Attahiru Bafarawa yana gwamna a bari su dauki ma'adanan su na Sokoto? Me isa akan mai zaka bada 15% na abin da ake hakowa amma mu an ji ma a yadda gwamnati ta hako dan mu samu an maida gurin ta'addanci.
Batutuwan da zamu iya bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke suna komawa ga jiru domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 896 ne su yi sallamar sakin kujerin da daga nan ne kuma za ka ji su shiru kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro mana muryoyi musamman ma da Idris Abdullah Bako na Ghana da Nasu Armel Kaya na babban birnin tarayya Abuja sai Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan taimaka wajen ganin masu haramu suna bibiyar abubuwan da kan faru a madadin su duka ni Isa Lol na garin Ikara ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na Manuniya.
To a gai da na Ikara sai ku targo gan naku mako mai zuwa domin jin inda shirin zai karkata. Yanzu kuma sai nasiha Juma'a.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Sunana Thani bin Salih. Nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa, kar su kawo barna, kar su kawo tashin hankali. Fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. A maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a. Mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah. Wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu. Dukkan wani mai neman fitina, dukkan wani mai neman tada rigima bai fi karfin Allah ba. Saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne ta bayin Allah. Da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a. Wassalamu alaikum.
Allah ba mu zaman lafiya da hakurin zaman tare. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu sallama ga zarar tishin muhimman kanin labarai.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada Carrie Lake a matsayin wacce za ta jagoranci muryar Amurka. Trump ya ce Carrie za ta jagoranci kafar yaɗa labaran muryar Amurka da ake sauraro a duk duniya, domin tabbatar da cewa an yada muradin Amurka, ciki har da na fadin albarkacin baki yadda ya kamata. Carrie Lake, tsohuwar mai gabatar da shirye-shirye ce a kafar yaɗa labarai a Arizona. Manyan jami'an gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan makon a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Syria bayan hamfarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO ya yi gargadin cewa shugaban Russia Vladimir Putin na kokarin shafe Ukraine daga taswira, kuma ya buƙaci kungiyar da ta karkatar da ayyukanta wajen kashe kuɗaɗe don samar da tsaro. Shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatocin ƙasashen kungiyar da su ƙara kasafin kuɗin soji. ‘Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an diplomasiya sun jaddada buƙatar yin haɗin gwiwa ta kud da kud tsakanin Amurka, Koriya ta Kudu da Japan kan yiwuwar tsige shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol. Jami'an sun ce Yoon, wanda za a iya tsige shi daga mukaminsa a ƙarshen makon nan saboda kafa dokar soji da ta jefa ƙasar cikin ruɗani, ya taka muhimmiyar rawa a ƙawancen da Washington ta kulla da yankin Asiya.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Niger. karfe 3 agogon Ghana abokan aikin mu su shigo da wani sabon shirin ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake jin wannan shiri baki ɗayan sa lokacin da muka saba fitowa a shirin mu na hanti ko kuma a shafin mu na internet voahausa.com za a kuma iya yin tsokaci a shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter kafin mu yi sallama bari mu mika sakon taya murna ga Abubakar Ahmed Muhammad Sani dan lawan din Gumel da amaryarsa Zainab Muhammad Sani da za a daura wa aure a yau din nan Juma'a da karfe 2 da rana a fada mai martaba sarkin Gumel Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Zara Fage da ta karanto labarai da Dadi Balawi da ya hada shiri da bada umarni alheri ki muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri